العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أبو دقودية قال الله سبحانه وتعالى cikin wacewar sa rayuwar mata iso wannan rana ta litinin wato yau 8 ga watan Rabi'ul Tsani shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za mu ci gaba da darasin mu cikin wannan littafi na tazkiyatun nufus muna roƙon Allah ta'ala mana muwafaka mallan yana mana bayani dangane da waɗansu abubuwa waɗanda suke zamantowa tamkar guba ne a cikin zukata guba kuma idan ta shiga jikin abu takan lalata shi ne ta halaka shi wato waɗannan ababe suna zamantowa sababi da suke iya kawowa halaka na zuciya mun tsaya a cikin batu akan fudulut ta'am wato cin abinci sama da bukata wannan shi ma yana da tasiri mummuna akan zukata kamar yadda muka fara jin bayani ɗaya daga cikin aibobinsa yana kashewa jiki mutum ya jikinsa ya mutu ya kasa yin ibada ya kasa yin wasu abubuwa waɗanda za su iya amfanar da shi a duniya da lahira sannan kuma yana watan motsar da sha'awa ta mutum wanda wannan yakan iya kaiwa mutum zuwa ga rashin hakuri da barna to mallai cewa qala ba'du salaf wannan daga cikin magabata yake fadin kana shababun yata'abbaduna min bani isra'il akwai waɗansu matasa suna yin bauta mutane masu yin ibada matasa ne masu yawan yin bauta daga cikin bani isra'il fa idza kana fitruhum duk lokacin da suka zo watan cin abinci qama alaihim qa'imun sai a samu wani daga cikin su sai ya mike ya dinga fadakar da su fa qala sai ya ce musu la ta'kulu kathira fatashrabu kathira fatanamu kathira fatukhsiru kathira yakan fadakar da su a matsayin watan kashedi nan su riƙe izina daga abincin da za su ci sai ce la ta'kulu kathira kada ku ci da yawa ma'ana abincin ku ci shi kafafan la ta'kulu kathira kar ku ci da yawa fatashrabu kathira sai yanzan kun sha ruwa da yawa duk lokacin da ka ci abinci da yawa za ka buƙaci me za ka buƙaci ba a cin abinci kaɗan a sha ruwa kaɗan in ka ci abinci da yawa to ruwa da yawa kake buƙata don haka ya ce fatanamu kathira in kuka ci da yawa kuka sha da yawa to baccinku kuma zai yi yawa wannan ƙa'ida ce haka ne ko in dai mutum yana ci da yawa ya ƙoshi ya yana sha kuma da yawa ci da yawa zai buƙace shi ya sha da yawa sha da yawa kuma da ci da yawa ciki ya tumbatsa to jiki zai mutu bacci zai yi nauyi za a dinga yawan bacci daga mutum ya ci abinci ya ƙoshi ya sha ruwa ya ƙoshi to zai ga ya fara hamma ko jiki ya mutu sai ya fara hamma sai ya so miƙa kafin a farga ana magana da shi zai ga ya yi bacci to haka lamarin yake da daddar ma in ya kwanta baccin zai mai yawa in ku har kuka zan kun yi bacci da yawa fatukhsiru kathira sai ku asara ne yawa lokacin da ake bukata mutum ya tashi da yaddar ya ibada ba zai iya ba saboda jikinsa ya zamanto yayi nauyi to kaga wannan suna yi makan su kashedi ne akan a dinga ci iya na bukata ci kadan kada a ci da yawa dan yana da aibi wannan ya zan ya dace da wani hadisi wanda Fudalat ibn Ubayd al-Ansari Imam Tirmidhi ya rawaito hadisi daga gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Tuba liman hudiya lil-islami wa kana aishuhu kafafan wa qana'a dadi ya tabbata ga wanda aka shiryar da shi zuwa ga musulunci fa kana aishuhu kafafa kuma abincin sa ya zamanto ya bukata wa qana'a kuma ya samu wadatar zuci da wannan din kaddara kullun sai ya fita sai ya samu iya wanda za a iya ci ba tumbatsa ba amma dai ba mutu ba kuma jiki yana tafiya kuma sai Allah ya sanya masa gamsuwa da matsayinsa ga kun musulunci an shirar da shi yana aikin Allah to hadisin annabi yace dadi ya tabbata ga wannan wanda aka shirar da shi ga musulunci abincin sa kuma ya zamanto ya kafafan shine subsistence ya bukata ya bukata nan da za a ci an ci na dare babu nan tumame iya wannan ne aka ci ana sudewa kwano ka san duk wanda kake yana suda kwano bai ishe shi bane sosai ko in an tumba tsaye bari yake yi ciki to yana ci yana suda wallahi abinci ma in ka ci kana suda kwano yafi dadi da gaske ba nishadi sosai a abinci ka ci ka ci kuma sannan ka ga haka ban shi wai a makka a ɗakin mu aka kawo mana abinci ga kaza muka ci abinka da wanda bai saba ba sai ga ta tuli guda ce oh wani abu sai kasar wasu kuma ba almajiri wallahi mu kuma abin ya ishe mu kuma ba almajiri abokin zamana ya tashi ya ce to mana wannan ka aice mu je mu sa a bola an ci ikon Allah wannan dan bola za ka yi to za ka zuba jakarka ka dawo da shi in ka je goma za ka sai kawo a masaukin eh shine nace ikon Allah ce kaga wannan in a gida ne sai a bawo almajiri ya ce almajirai in a gida ne ai mai gidan ma zai ci wannan ka to irin wannan ba ma dadi ne da shi ba ka ce abu ya ishe ka gashi ba ka yi abin nan ba gara ka ci a marmarce ya fi dadi Allah ya ba mu dacewa وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يجوعون كثيرا wala yace annabi sallallahu alaihi wasallam shi da sahabbansa sun kasance sukan zauna da yunwa sau da yawa yunwa ba abinci a wuni ba a ci ba annabi sallallahu alaihi wasallam yakan zo gidansa da safe sai shiga wajen su yana tambaya akwai abinci da zamu ci wannan tace babu in yaje kofar wannan ma za su gaisa kai dan abin da zamu kalaci tace haka muka tashi ba komai a gidan annabi ya biye gidajensa duka ba abincin da za a karya shi da iyalansa ba su da abin da za su ci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inni idan sa'imun ce to shikenan ba wuce da azumi saboda shi azumi na tadawuyi na nafila ya halatta zaka iya yin niyyar sa koda bayan rana ta fito nasarullah ne sai kafin fitan alfajir ake niyyarsa ba a niyyarsa bayan fitan alfajir gidan annabi fa sallallahu alaihi wasallam wa in kana zalika li'adami wujui at-ta'am duk da kasancewa zama da yunwa da ake yi annabi yake yi a gidansa sahabbansa ma su zauna da yunwa koda dai hakan ya kasance saboda ba su samu abincin bane ai baka ci babu ba ko to duk da haka illa anna Allah la yakhtara li rasulihi illa akmala al ahwali wa afdalaha sai a fahimci cewa Allah baya zabawa manzansa wani yanayi face yanayi mafi cika yanayi mafi falala tunda Allah ya tsara wa annabinsa ya rika zama wani lokaci ba shi da abincin da zai ci to Allah ya zabi wannan din shi ya fi daraja mun gane ko ولهذا كان ابن عمر يتشبه به في ذلك saboda haka ne ma Abdullahi ibn Umar yakan kwatanta irin yanayin annabi din arta zama babu abinci ma qudrati ala ta'am kuma yana da ikon samun abinci amma sai zabi su dinga zama babu abinci wani lokaci a dinga zama saboda a samu kana'a shi kun san Abdullahi ibn Umar yana cikin sahabbai matasa wanda suka rayu da annabi suke da zafin bin sunna Abdullahi ne duk abin da yaga annabi yayi shi ma sai kokarin kwatantawa bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam in har ya san akan hanya annabi yaya da zango a wani waje shi sai kokarin ya da zangon ko da ba shi da bukata ba kallafa masa ba to amma yana so ne imtisali shi sai ya kwaikwayi annabi a abubuwa to wanda ya kwaikwayi annabi a abin da ba a dora masa ba ma to abin da aka dora masa ne kuma zai sakaci to annabi shine model din sa to shi saka shi ma yana da iko shi zamanin annabi annabi ba shi babu abincin ne kuma annabi zai iya roƙon Allah ya ce a kawo masa duniya kuma za a bashi amma shi ma Allah ta'ala ya sanya masa babu mai zuhudi kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gidan duniya kwata-kwata shi baya santa bai sata a gaba ba وكذلك كان ابوه من قبله حكنا بابان عبد الله بن عمر شنو عمر بن الخطاب شي ما يكن يي irin wannan عمر بن الخطاب لوكتين امر وماذا yana khalifa امر وماذا shekarar da akai tsananan faru an yi faru faru mai mai karfi anan jaziratul arab ba jaziratul arab ba na hijaz akai fari babu abinci gashi ba lokacin da ake kawowa abinci bane cikin sauki kamar a yanzu nan da nan tarwailodi sun debo abin sun kawo waje ko jirgin sama alfadaraini da raquma za a dauka kafin a kawo abincin da zai wadatar da wasu ai kaga an wahala mutane suka dinga mutuwa saboda yunwa umar ibn khattab an kawo taimako baya dauka sai ya hana wa kansa cin abinci yace ba zai kara cin abinci ba sai gurasa kuma gurasan nan yace ba zai ci gurasar da aka jikata da mai da laushi ba mai kaushin zai dinga ci yace har sai lokacin da Allah ya yalwata ma al'umma zai ji kunya ya ci abinci mai kyau mutanen sa ba su ci ba zai ji kunya ya cika cikinsa alhali ga mutane suna mutuwa da yunwa kaitan shugabanci a zamanin nan akwai matsala Allah ya ba mu dacewa wa an Aisha radiyallahu anha qalat ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من خبز بر ثلاث ليال تباعا حتى قبضا كادفة أم المؤمنين عائشة الله كرامت يرضى تكي تشوى يا لن النبي محمد صلى الله عليه وسلم آل محمد يا لن النبي bas taba koshi ba mun zu qadimal madina tunda annabi yazo shi madina bas taba koshi min khubz burwin na gurasar da za a yi ta da alkama ba tacacciyar alkama akwai bambanci a tsakanin albur da ash-sha'ir Albar ita ce al-kamhul ma'rufatul yaw. Wannan al-kamar da muka sani ta yanzu ita ce bar. Al-kamh. To sannan akwai ash-sha'ir. Shi kuma nau'i ne shi ma mai kama da al-kama ma ba al-kama ba yafi al-kama kankanta. Ko ba shi da dadi, ba shi da gari. Kamar yadda al-kama take da shi. To amma to a zamanin Annabi abinci ne kalaci ne. A zamanin yanzu ba a cika ci kuma aka ce yawanci a dabbobi suke ba ba. To don haka a samu alkama da aka cashe ta aka yi garinta mai laushi. Ba sa cin wannan a zamanin Annabi. Wannan ya tabbata hadisin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ambata cewa a zamanin Annabi ba su san alkama ma za ba su san gurasa ta alkama tacacciyar alkama wanda aka rage ta ba. Aka ce to wani irin kuke ci ku suka ce alkamar ake samu in an same ta sai a barza ta barzarta da tsake nan sai a girgije a girgije sai a bushe abinan dusar dusar ta fice idan dusar ta fice shikenan sai a jika shi a kwaba sai a yi gurasa haka suke naka ba abinci mai dadi suke ci ba zaman Annabi rayuwa aka yi ta rashi rayuwa aka yi ta maleji to kaga nan ummul mu'minin Aisha tace iyalan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bas taba koshi tunda yazo Madina bas taba koshi da gurasa ta alkama ba salata layalin tiba'an asamu kwana uku ajere ana cin gurasan alkama ba taba samu ba sai da ya samu kwana daya sai kuma ai kwanaki ba a same ta ba hatta kubidu har aka amshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kage rayuwar da suka yi kenan su ba sa cin abinci su ko shirin lokacin mu ba sa yi aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallama Anas ibn Malik yace tunda Annabi yake bai taba cin abinci akan kabaki ba ma'ana kabaki irin a kawo shimfidi da suke yi da za a aje abinci nau'o'i kawo tufa, a kawo gurasa, a kawo nama, misali. Annabi taba ci abinci a irin wannan ba. Su yin za a ci abinci nau'i da yake ci. Kuma sai a hallara baki ɗaya a kansa shi ma kuma ba wadatacce ba. Sai a ɗan ci. Ai mun ji hadisi ko? A baya darasin baya. Ya wadatar ma mutum ya samu waɗansu 'yan ukulatin ko yukumna bihi sulba ukulat wato lukaimat kenan yan lomomi guda uku ya isarwa mutum yan lomomi guda uku da zai mikar da gadan bayansa yadda dai ba zai tankwashe ya fadi ba to su yawanci haka suke kuma kaga irin abin da suka yi a hidimar addini kaga yadda suka san jarumai a filin daga wanda bai koshi ba baya gajiya da wuri ko tantan yanzu da Fulani mana na jeji irin makiyayan nan kaga ai su ne bare-bare suke cewa ba sa koshi ko kuma hakan sai ga zahirin ba koshin suke sosai ba mutum ne zai sha kuninsa ya samu wani ya yi dan kosai kwaya uku kosai ne idan aka saya na naira 100 to in an je kowa sai ya samu a ciki sai a hada da kunu shi ma sai a dan sha babu siga to in aka kama tafiya kuma sai ya tafiya mai nisan gaske kuma bai gaji ba in aiki ne kuma sai ya tayi kuma bai gajin ba ko ba abincin ya ci mai yawa ba amma wanda ya ci fa sai bacci ko kaga yanzu ma ko wanda na kansa ya lankwashe haka watakila sun yi bude baki sun ci abinci da yawa ko imana ai daga an ci da yawa shikenan kuma sai bacci yana da matsala a dinga kokari ana dan takaitawa ba a ce ka zauna da yunwa ba aka ci abinci to amma kada ya zamanto ka tumbatsa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa in kana labudda fa thuluthun lid'ami wa thuluthun li sharabihi wa thuluthun li nafasihi in ba makawa kana so sai ka koshi to ka raba cikin kashi uku ɗaya abinci, ɗaya ruwa, ɗaya kuma bashifiri yadda za ka dinga numfashi. Kar ka je wani ma a yi dogon ruku'u sai ka ga abinci yana neman fitowa. To shi yasa Abu Hurairata, Allah ya ƙara masa yarda, cikin wani hadisi da Imam al-Bukhari ya kawo, wata rana Abu Hurairata yana tafiya sai ya shuɗe ga waɗansu mutane bayan wafatin annabi ne. Can bayan zamani ma yi futuhat, wala Allah a Dimashqa inda ya rayu. Sai ga waɗansu mutane wato wa ma'ahum shatan masliya, gaba gare su ga wata akuya wadda aka gasa ta, an bankare akuya an gasa an ajiye. Wala Allah da ɗan wani abin sha da wasu ‘yan tufa da makamantan wannan, akuya dai gasasshiya. Abu Hurairata ya zo wucewa ya yi musu sallama, sai suka masa tai bismillah. Abu Hurairata sai yake ji, sai ce ba zai ce wannan abincin ba. Yace kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama min ad-dunya wa lam yashba min khubz ash-sha'ir. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bar duniya amma bai taba koshi daga gurasa ta alkama ba. Yace me zai sani kuma zauna, ai zan ji kunya in zauna gasasshiyar akuya a gabana ina yanka ina ci. Sai yake ci. Su sahabbai haka suka zauna, duniyar Allah ya buɗa musu ita. Bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam su Allah ya buɗa musu duniyar, amma sai suna jin kunyar su yi amfani da ita. Sun san rayuwar da suke a zamanin annabi. Wannan zuhudin sai ya shiga jikinsu. Ga ta a gabansu amma suka ƙi yin amfani da ita. Suna gudunta, suna ƙyanƙyaninta. Abdurrahman ibn Auf, Allah ya ƙara masa yarda, yana daga cikin al-ashratul mashhudu lahum bil janna. Ɗaya daga cikin goma da aka musu albishir da aljanna a lafazin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya umarce shi ya faɗa. Azumi yayi na tadawwi aka kawo masa abin karyawa saboda Allah ya masa dukiya mai yawan gaske. Bayan wafatin annabi Allah ya masa dukiya, tun zamanin annabi dukiyarsa ta soma hawa. Bayan wafatin annabi kuma dukiyarsa ta yi yawa sosai. Zamanin Usman ibn Affan ya rasu, ya yi buɗe baki aka kawo masa abinci gabansa. Ya ga irin nau'o'in abincin da aka kawo sai fashe da kuka. Yana ta kuka kamar ransa zai fita. Hankalin gida ya tashi, mai gida yana ta kuka, aka zo aka taru kansa, matan gida da bayi da ‘ya’ya. Kuka yake bai fasa ba. Har kusan sallar isha, yana kuka. Suka ce me ya faru haka? Me ya tada maka hankali? Tukunne ba su gaya musu dalili. Ya ambata musu ya ce Mus'ab ibn Umair, sahabin annabi, shi ne ya fara hijira, ya tafi don ya karantar da mutane tun kafin hijiran annabi. Annabi ya turo shi Madina zuwa karantar. Ya ce ya fi ni daraja, ƙasƙantar da kai na irin na sahabbai. Ya ce ya fi ni daraja. Amma lokacin da ya yi shahada a yakin Uhudu, iya abin da ya mallaka a duniya warki ne a jikinsa, a ƙugunsa. Annabi ya ce a masa likkafani da shi. Ya ce idan mun ja likkafanin nasa ta kai, sai gwiwarsa ta fito zuwa kafin sawu. In muka ja ta ƙasa sai kirjinsa zuwa kansa ya fito, saboda mayafin ba shi da girma, kuma shi kaɗai mallaka. Ya ce shi ne annabi ya ce mana mu ja shi, mu ja ta wajen kan nasa a cikin ƙafarinsa, ta ƙasan kuma mu sanya masa ganye. Ya ce likkafanin da zai rufe jikinsa ma bai mallaka ba. Haka ya tafi ya ce duk da darajar da yake da shi, mu kuma yanzu gashi Allah ya yalwata mana irin wannan. Ya ce shi ne nake tsoro kar ko rabonmu na duniya, rabonmu ne Allah yake ba mu, iyakar rabonmu kenan yake ba mu a nan duniya. Sai sake fashewa da kuka. Haka aka ɗebe abincin bai ci ba. To kaga haka suke da kana'a, suna da tsananin zuhudu da gudun duniya. Muku a yanzu mutum ya samu ya ci amma kuma yana zargin Allah. Ya samu ya ci amma yana zargin Allah. Shi me yasa ba a yalwata masa irin yadda aka yalwata wa kowa ba? Kuma ya ci fa. Ya ci ya koshi. Wala Allah ya samu iyalansa ma sun ci sun koshi, ko da a ce ku da ku ne ya samu. Dankali kenan ko na Hausa? Sokoto yake ce mai ku da ku. To ko
ko da ku da ku ne mutum ya samu ya kai gida aka ci ana ci ana shan ruwa ana ci ana shan ruwa ciki da ya dauka an samu an ci waye ga maka zamanin annabi ba su yi haka ba kasa da haka ma an samu wuni ake yi ba a ci ba mun san yadda ashabu suffa wata ran annabi ya fito ya ga ashabu suffa sahabban sa ɗan kota kwana mutum 400 da wani abu a take cikin rumfa bayan ragar da ke cikin su babu tufafi wadatacce akan irin wannan talakawan ne fa annabi a farkon lamari yace kada sahun baya ya dago har sai sahun gaba ya dago sai sahun gaba in aka ce Allahu akbar bayan an yi sujuda in aka ce Allahu akbar an dago daga sujuda annabi ya hana kas sahun baya ya dago sai na gaba ya dago dan haka sahun gaba shi yake dagowa na bayan sa tukun ya dago sannan na uku ya dago har aje karshe me yasa saboda ba su da wadatacce tufa a jikin sa dan warkin da suka daura kugun su nan mutum in ya sunkuya ya sujuda al'aura za ta iya bayyana sai annabi ya hana na bayan kasti saurin dagowa dan kada kasu ga al'aura wadancan rayuwa da sahabbai fiyayyun halittu a cikin wannan al'umma khairul quruni karni haka suka rayu annabi ya fito ya ga ashabu suffa ya gansu cikin wahala da yunwa da suke da shi shi kuma ya shiga gida ya fito ya shiga gida ya fito ba komai a gidansa shi ma da zai bayar annabi tausayin sa ya kama su yake ambata musu akan su kwantar da hankalinsu ba Allah ya manta da su bane suna da daraja a wajen Allah annabi yake rarashin su irin wannan rayuwa suka yi fa Abu Hurairah yace wata rana ya taso daga masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tafiya zai zo ta wajen kofar gidan annabi sai hango annabi yana tahowa alhali yace yunwa ce tana galabaitar sa a wannan lokacin yana daukan dutse sai ya dau dutse sai ya daura shi ya samu wani abu sai ya daure dutsen a cikin sa saboda tsananin yunwa wai daure wanda yake yi zai taimaka masa yadda cikin ba zai dinga numfasawa ba numfasawa sosai shi zai fahimtar da shi cewa cikin sa na jin yunwa shine yake ruwaitowa cewa wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ana cikin sallah ana cikin so sai ga mutum ya yanki jiki ya fadi ya rafa har waɗansu da basu san yaya yanayin su yake ba sai su rika cewa wancan farfadiya ne take damun sa yace alhali kuma ma bi illa ju' ba abin da ya jefar da shi yunwa ce mu mun san yunwa ne kuma ba zai fada ba wasu sai tsammata farfadiya ce sai ana sallah sai mutum ya yanki jiki ya fadi magashiya saboda yunwa wasu su ce farfadiya ne alhali su su Abu Hurairah ta san san yunwa ne ba zai fada bane kuma su ma ba za su fada ba kawai sun yi shiru da yanayin da suke ci to haka suka dinga rayuwa mu kwatanta rayuwar mu da su sai mu gode ma Allah yanayin da muke amma in mun yi zaman to kullum muna kokawa muna karar Allah a wajen sauran halittu to wallahi sai ga ba samu mafita a cikin lamarin ba la in shakartum la zidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid Allah ya ba mu ikon kiyayewa qala ibrahim ibn adham ibrahim ibn adham wanda daga cikin magabatan malamai yana cewa man babata batnahu babata dina duk wanda ya samu rikewa cikin sa mana wanda ya daura cikin sa to ya daura addinin sa ana nufi wanda ke da control akan cikinsa to ya samu control akan addini wa man malaka ju'ahu malaka al-akhlaq as-salihah yace wanda kuma ya samu iko a kayan yunwarsa to lallai ya mallaki kyawawan dabi'u wanda ya sami mallakar cikinsa mallakar yunwa ma'ana yana da hakuri akan yunwa to insha Allah zai samu kyawawan dabi'u da duk wanda yayi hakuri da yunwa to insha Allah zaka same shi da kawaici ma dama wannan hakurin yayi saboda Allah to zaka same shi da kawaici da ikon Allah kuma zaka same shi da kana'a wadatar zuci ya kara da cewa wa inna ma'siyatallahi ba'idatu min al-ja'i domin sabawa Allah ya fi nesanta daga wanda ke jin yunwa qaribatun min ash-shaba'an ta fi kusa da wanda yake kosashe in ka ji mutum daga can kana jin sai yana kyakyacewa da dariya tace ana ta surutu ana wane ne a koshe yake ko ba haka bane bakin sa ba linzami ko me fa fada zai ana ihu ana tafawa ana kakaci ya ci abincin Allah ya koshi kuma baya saba ma Allah da surutan da basu dace ba kada koshi ne ya ja masa amma in yana jin wa bakin duk zai ba ga ina azumi ba ana tafka rana idan azhar tayi irin an zo kusan la'asar din nan sai kaga kowa yayi shiru wani ma zancan in ana masa haushi yake ji me yasa zaka dinga yawan surutu ka da mu mutane da magana haba maganar ma baya so amma yan akoshi ake fa awanni za a yi ana surutu kaga ko tana ma ashe yunwa tana da alheri dan tana ma control a bakinta baki kuma shi yana yawan aibantawa baki yana yawan jawo mutum matsala ai mun ji hadisin Mu'az dan Jabal ko hal yaqubun nas ala fi jahannama ala manakhirihim ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim abinda harce yake ai ambatawa ya fice ko mutane a fusakiyar su a cikin wuta ubangiji Allah ta'ala ya ba mu ikon kiyayewa waɗannan abubuwa waɗanda suke sabbaba wato aibi a cikin zukata an ambaci fudulul kalam surutan yanda ba su da kan gado an ambaci fudulun nazar kallace kallace wanda ba na shari'a ba yanzu an ambaci fudulut ta'am yawaita cin abinci saura na hudu fudulul mukhalata cuɗanya da ta wuce iyaka interaction shine mukhalata interaction ba yadda za a yi mutum ya rayu shi kadai ko zai yi ba zai taɓa yi wa mutum ya rayu shi ɗaya ba Allah bai tsara ɗan adam ya rayu shi kadai ba in ko ya ɗima ma kansa zai rayu shi kadai to Allah hakika zai fada cikin wahala dole sai an yi cuɗanya to cuɗanyar nan kuma sai an yi taka tsantsan da ita akwai cuɗanya wadda ake zaɓa akwai cuɗanya kuma wadda take zamantowa ba makawa to wadda za a zaɓa sai a zaɓi mai nagarta wadda ta zama ba makawa sai a tantance ta don a fa'idanta a ƙarƙashin abin da shari'a ta koyar to shine yanzu zai mana magana akan wannan wannan bayani da zamu ji dangane da fudulul mukhalata ya ciro shi ne daga walid tafi wato bada'iul fawaid na ibn al-qayyim al-jawziyya dama ya tun farko littafin ya ambata cewa ya tattaro maganganu ne wajen hada wannan littafi daga littattafa mabambantar rubuce-rubuce masu yawa akan wannan fanni wanda waɗannan manyan malamai suka yi ibn qayyim al-jawziyya da imam al-ghazali da kuma ibn al-jawzi rahimahumullah to yace fudulul mukhalata yace hiya da'ul udal wannan nafs kalam ibn al-qayyim ne kamar yadda yazo a cikin littafin da na ambata yace hiya da'ul udal da'ul udal shine jinya wadda ba mu ta da magani adda'ul ladhi la tibala wanda ba shi da magani shine da'ul udal hiya da'ul udal wato cuɗanya kowace irin cuɗanya da mutane ka shiga waɗancan ka shiga waɗancan ka haɗu da waɗancan to wannan da'ul udal ne in ji ibn qayyim al-jawziyya jinya ce wanda ba ta da magani matukar mutum ya haɗu da wannan to ya haɗu da jinya da ba ta da magani aljalibu li kulli sharri wanda take jawowa kowane irin sharri kowa ka gama da shi kai mu'amala baka tantance waɗanda kake mu'amala da su kowa abokin mu'amalar ka ne ko waɗanne jama'a za ka cuɗanya da su ba ka tantancewa kowane ne kawai za ka yi mu'amala da shi a facebook ne ka gan shi ba ka taɓa sanin ta ga ina yake ba fuskarsa kawai ka gani shi shikenan kawai writing sun sa da wane ne ka dauka kuma kai mu'amala da shi kana following din sa watakila laku interacting watakila ma yazama abokin ka a cikin gari ne kowa ka samu shikenan kai cudanya da shi a makaranta ne yan makaranta kowa abokin ka ne babu tantancewa ba sa rariya dalilan maka san kala biyu ne ko akwai yan laushi akwai wace ce dayar zaga zaga ko zazzage akwai zazzage akwai yan laushi to yan laushin ake so ka samu yayi laushi tukus sai ka samu wanda kake so in zaga zagan ne ma to sai ka tattace in zake bravo ko kenan ko to irin wannan cudanya da kowa ka cudanya kowa abokin mu'amala ne kowa ka yarda da shi kawai ka mu'amalance shi to yace hiya da'ul udal jinya ce da bata da magani aljalibu li kulli sharrin da take jawo wa kowane irin sharri don haka yace wa kam salabatil mukhalaqatu wal mu'asharatu min ni'ma nawa ne irin wannan cudanya da irin wannan mu'ashara zamantakewa ta jawo salabat wato tasalubar min ni'matin ni'imomi da yawa cudanya da yawa a cikin rayuwa takan salubar ma jama'a wata ni'ima da da suke ciki ko ba haka ba ko ba haka ba mutum yana cikin ni'ima amma ya mu'amalanci waɗansu sai su sabbaba masa fita daga cikin ni'ima babu ni'imar da ta wuce addini mu'amala nawa ne ta jawo wa mutum barin addini ni'imar da ta biyo ma addini shine hankali mu'amala nawa ne ta sabbaba wa mutane sarayar ni'ima ta hankali su zamanto mahaukata an sa su shaye shaye da kuma ba haka suke ba yanzu mu'amala ce da cudanya da wasu ta jawo musu to ashe kenan sai an yi taka tsantsan wa za a mu'amalanta shi yasa ya kira ta da'ul udal الجالب لكل شر جنيا شيء دبات دما غني مي جاو ودكان شر يچه وكم زرعت من عداوه نوى لي irin wannan cudanya ta shuka kiyayya a tsakanin mutane ana zaman lafiya amma sai wani yazo sai aka mu'amalance shi ba san annamimi bane ba a tace ba kawai sai aka rungume shi sai ya sanya kiyayya a tsakanin wadanda ya cudanya da su tashin hankali ya faru ga bata sababa a dalilin me cudanyar da ba a tace ta ba wa kam gharasat fil qalbi min haza min hazazatin tazulu aljibala warwasiyat nawa ne irin wannan cudanya gharasat fil qalbi ta dafa a cikin zukata min hazazatin na kiyayya mai tsanani alhazazat shine alamul qalbi raɗaɗi na takaici da zaji a cikin zuciya nawa ne irin wannan cudanya ta dasa a cikin zukata irin wannan tsananin kiyayya tazulul jibalar wasiyat wanda ta kai matsayin da za ta iya tunkukewa duwatsu da suke kafaffu wa hiya fil qulubi la tazul alhali gashi kuma tana cikin zuciya ita kuma bata goshe ba tana sa zuciyar tana ta tafasa a sanadiyar me an yi cudanya da ba a tantance ba don haka yace fa fi fudulil mukhalata khasaratu dunya wal akhira cikin cudanya kowace iri da mutum zai sa kansa kowa ya cudanya da shi to ko akwai hasara ta duniya akwai hasara ta lahira amfanin ka na duniya ma kowace irin cudanya baka tantance ba za ta iya sabbaba maka asarar sa mutum ya asarar duniyarsa saboda ya yi cudanya da waɗanda bai dace cudanya da su ba sun sabbaba masa ya yi hasarar duniyarsa ko su sabbaba masa ya yi hasarar lahirarsa ashe tana buƙatar lallai a kula da ita ba kowa za a cudanya da shi ba duk da cewa musulunci ya aminta mutane su yi cudanya har ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbiru ala adahum khairun min alladhi la yukhalitu an-nasa wa la yasbiru ala adahum mu'minin da yake cudanya da mutane kana yake hakuri akan cutar wanda za su masa shi yafi alheri akan wanda baya cudanya da mutane kuma baya musu hakuri kaga nan an nuna akwai khairiyya a cikin mukhalata amma mukhalatan wace iri kada ai mukhalata akwai inda qur'ani ya zargi akan mukhalata wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا رانا القيامة متين يكن يدانا سن إنا ما بي ركوانا أمطعين أبو كيبا إنا ما بي تشودان يا دشيبا قاشي أقشيش لك بن الله سبحانه وتعالى باينكم شريعة تازو مسا قاشي دودة شوا أقول خيرية وجم مخالطة to kuma ana so ai taka tsantsan da ita akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da wasu malamai sun zaffa wannan isnadin amma da ma'ana ce mai kyau da ta goyi bayan wadancan nafsi ingantattu da hadisin yake ambata cewa yuhsharu almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil ana tada mutum akayin tafarki ne irin na abokin sa da yake kauna dayan ku ya taka tsantsan wanda zai abota da shi to alai halin wannan duka suna nuna mana ashe musulunci bai yadda da fudulul mukhalata ba ana san mukhalata amma kuma ai taka tsantsan wane ne za a cudanya da shi musamman kada ai asarar addini kada ai asarar duniya mallai yace wa inna ma yanbaghi lil abdi an ya'khudha min al mukhalata abin da ya kamata gabawa yayi ruko daga cudanyar da zai wa yaj'alu an-nasa fiha ya sanya mutane a cikin cudanyar da zai yi da su arba'ata aqsamin ya kasa su kashi hudu cudanyar da zake da mutane sa su categories ne four categories ne four classes aji ne guda hudu kowa akwai yadda zaka mu'amalance shi gargadon ajin da yake ciki ya zaka fuskanci mu'amala da shi in aji ne wanda yake good in aji ne wanda yake mufid in aji ne kuma wanda yake akwai matsala to ka san yadda zaka mu'amalanci wannan aji yace mata khalata ahad al-aqsam bil akhar duk lokacin da mutum ya gwamatsa ɗaya daga cikin waɗannan azuzuwa da ɗaya walam yumayyiz bainahuma bai tantance a tsakaninsu bai dauke su duka ala haddin sawa to dakhala alaihi sharru sharri zai shiga gare shi a ce duk yadda zaka mu'amalanci wannan haka zaka mu'amalanci wancan a mutane aji aji ne akwai ajin da zaka mu'amalance shi da wannan nau'in mu'amala akwai ajin kuma da mu'amalar da zaka musta bambanta da ta wancan ajin in har mutum bai fahimci haka a rayuwa ba to zai kwanci ki a duniyance zai haɗu da matsala a lahirance za a lalata masa addini don haka kowa mu'amalance shi a bisa ajin da yake ciki ahaduhuma ɗaya daga cikin waɗannan azuzuwa yace man mukhalaqatuhu kalgaza'i la yastaghna anhu fil yawmi wal layla akwai mutumin da cudanya da shi kalgaza tamkar abinci ne cudanya akwai wadanda cudanya da su tamkar mu'amala da abinci ne la yastaghna anhu fil yawmi wal layla ba wadatuwa da abinci dare da wuni ko ba haka ba zaka buƙaci alal aqalla abinci guda biyu da rana ai da a wuni a abin nan a kwana guda alal aqalli zaka buƙaci abinci biyu ko zaka buƙaci abincin safe zaka buƙaci abincin dare ai kana rayuwa da haka ko ba dole sai ka ci uku ba muhimmin ka ci da safe kuma ka ci da yaddare kai suhur kai buɗe baki ai kuma ka rayu ko to amma dai abinci ba a wadatuwa da shi kace kai ba za ka ci abinci ba samsam a ba zai yiwu ba akwai wanda lallai kana da buƙatar mu'amalantar su kamar yadda kake da buƙatar mu'amalantar abinci in ba haka ba za a san matsala kamar yadda in baka samu abinci ba za a san matsala a ce ka zauna kwanaki babu ci ko ka zauna san babu ci a'a ba zai yiwu ba to su ma ba zai yiwu ka zauna baka mu'amalance su ba dole sai ka mu'amalance su to kaga irin wannan zaka rungume su dan suna da tafsiri a cikin rayuwarka yace fa idza akhadha hajatahu minhu taraka al-khulta irin waɗannan idan mutum ya amshi buƙatarsa daga wajen su kaman abinci lokacin da kaci sai ka samu koshi tarakar khulda yanzu kuma ka daina cudanya iya wannan lokacin kana da buƙata wanda zai maka tasiri a rayuwarka sannan buƙatar za ta sake zuwa wani lokaci nan ma sai ka je sai ka mu'amalance su sai ka samu tasiri mun fahimta thumma idha ihtaja ilayhi khalata sannan idan ya kuma buƙata zuwa ga wannan cuɗanya da su sai kuma ya sake cuɗanya da su haka ba ala dawami haka al'amarin zai zan har abada har ya rabu da duniya kullun yana waiwaitar su kullun yana waiwaitar su kullun yana mu'amalantar su kamar yadda rayuwarsa ma ta ta'allaka da buƙata zuwa ga abinci haka rayuwarsa ta ta'allaka da buƙata zuwa gare su mallai yace kadai da Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yake ambata yace wa hadha akbaru min al-kibrit al-ahmar wannan nau'in sune suka fi girma saboda al-kibrit al-ahmar wannan sinadari ne da yake amfani da shi wajen tacewa ƙarfi to don haka su suna da tasiri wajen tacewa rayuwar mutane suna da tasiri wajen kyautata rayuwar mutane to don haka dole sai a mu'amalance su a cikin dukkan al'amura na rayuwa nan ma yace humul ulama billahi sune waɗanda suke malamai da suka san Allah wa amrihi kuma suka san umarnin Allah wa makayidi aduwihi kuma suka san makirce makircen abokan gaba na ubangiji wanda suke kin Allah da tafarkin Allah dan haka za su nusar da mutane zuwa ga Allah za su nusar da mutane zuwa ga umarnin Allah kuma sun san makircen kafirai da makiya Allah za su nusar da mutane dan su rike izna su samu kariya wa amradil qulubi kuma masana ne dangane da jinyayyuka wanda ke samun zukata su lalata zuciya za su nusar da mutane akan wannan dan su shiga taitayin su wa adawatiha kuma suna sanar da magunguna na irin wannan jinyoyin dan in har mutum ya fada cikin irin wannan matsalan to ga magani za su bashi zai warkar musu da wannan jinya kaga ana da tsayin bukata zuwa gare su a mu'amalance su kuma su waɗannan mutane annasihuna lillah masu nasiha ne ga Allah ma'ana waɗanda suke riko da littafin Allah subhanahu wata'ala suke tamassuki da shi suna aiki da shi suna kuma wato mudarasarsa wali rasulihi suna masu nasiha ga annabi ma'ana suna ƙaunar manzon Allah sun ɗauke shi a matsayin ƙudwa sun ɗauke shi a matsayin shi ajagora suna gudanar da rayuwarsu gwargwadon abin da suka fahimta na koyarwarsa wal khalqihi kuma suna nasiha ga halittar Allah ma'ana duk lokacin da suka ga wani abu wanda yake zai amfanar da al'umma a mujtama'a dinsu za su nusar da su kai fa hadha darbu wannan nau'i fi mukhalaqatihim wajen cuɗanya da irinsu ar-ribhu kullu ar-ribh akwai riba dukkan riba ta rayuwar duniya da lahira to kaga waɗannan masana Allah masu bin Allah ajinsu daban ana da tsananin buƙatar mu'amalantarsu shi suka malam mai ahalin rima cikin nasiha sai dai ce awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu imanihi kuma a ciki sai ya masa umarni da me wa yas'al al ulama mutum yaje ya tambayi malama a cikin hidimar rayuwarsa hidimar addininsa wa yaqtadi bil muttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhina yadulluna ala ta'ati llahi wa yuhadhdhiruna an ittiba'i shaytan wadanda suke nusar da mutane yayi koyi da masu bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadanda suke nusar da mutane zuwa ga bin Allah da manzon sa suna wa mutane gargadi kada su bi shedan to kaga mai ahadar rima ya nusar da mu akan mai riko da wannan nau'i mu mu'amalance su mu rika waiwaita su kuma Allah subhanahu wata'ala dama ya mana umarni a cikin alqur'ani fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati was subur tambayi wadanda suke masana idan ku ba ku sani ba akan masala wadanda suke masana dangane da hujjoji da Allah ta'ala ya saukar da kuma littattafan sa a tambaye su Allah ji kan wani malami na tuno shi ne yana wa'azi da aka zo aka ce fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna yace ku tambaye mu idan ba ku sani ba Allah ji kansa to kaga wannan nau'i wajibi ne a mu'amalance su domin in ba mu'amalance su ba to hakika ba za mu samu haske ba a cikin rayuwar mu ba za mu iya fayyace zarrai da abawa ba amma kaga an bada siffar su ko an bada quality su waɗanda suke sun san Allah sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun san umarnin Allah sun san makirce makiya Allah wadanda za su zo da siga ta Allah amma su bautar da mutane daga tafarki sun san wannan makircin za su nuna wa mutane to kaga irin su ake bi wadanda suka san jiyuyuka dake samun zukata irin nau'o'in da muka ji a baya amradul qulub nau'i nau'i ne to sun san irin wadannan kuma za su yi wa mutane watan ba za su ba su magani a kai wanda suke nasiha ga Allah da littafin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna nasiha ga al'umma to wannan nau'i wajen mu'amalantar su malai yace akwai riba riba mai girma Allah ya ba mu ikon riko da irin wannan nau'i al-qismu tsani nau'i na biyu man mukhalaqatuhu kaddawa wanda cuɗanya da shishi kuma kamar sanya magani ne kana da buƙatar magani maka lafiya na yi tambaya in kana da lafiya fa ba za ka ce shi ba to akwai wanda mu'amalar su haka take tamkar magani ne idan jinya ta samu mutum to kana da buƙatar su wato buƙatar da zaka yi na cuɗanya da su lokaci lokaci ne ba wai aladdawa ne ba wancan kuma siffanta ta aladdawa ne kullun ba lokacin zaka yanke wa malama a rayuwarka kace ba zaka yanke musu a'a kullun kana tare da su su nusar da kai hidimar addini a lokacin da kake ga kai independent ne to su wakile ne fa na Allah ma su isar da sakon Allah da na manzon sa shikene yanzu mutum ya nuna ya katsai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace al ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yurathu dinaran wala dirhaman walakin warathu al ilma sune magada annabawa annabawa basu gadar da dukiya ba a sun gadar da ilimi ne fa man akhadahu akhadha bi hadin wafir wanda ya riko da hidima ta ilimi to ai riko da babban rabo wanda yake mai gwabi wanda yace ya yanke wa malamai to ba ruwansa da ilimi zai rika aiki cikin jahilci kuwa to kaga su mu'amala da su alal dawami ne to wannan nau'i na biyu kuma su ne waɗanda suke cuɗanya da su kamar mu'amalantar magani ne yahtaju ilayhi inda almarad ana da buƙatar magani ne lokacin jinya fama dumta sahiha matuƙar kana lafiya fala hajata laka fi khulqatihi to ba ka da buƙata wajen cuɗanya da magani to irin waɗannan wahum man la yustagna an mukhalaqatihim su ne waɗanda ba za a wadatu wajen cuɗanya da su ba fi muslihatil ma'ash wajen maslahar ka ta rayuwa wajen maslaha ta rayuwa ana cuɗanya da su wa ma anta tahtaju ilayhi min anwa'il mu'amalat da abinda kake da buƙatar nau'o'in mu'amala wal istisharat da kuma neman shawarwari wa nahwiha da abinda ya kama da irin wannan kamar wannan nau'i kenan cikin mutane sune kaman magani din ko kana da bukatar su ne a lokacin jinya kana bukatar magani ne lokacin jinya in kana da lafiya kuma ba bukata shine sai ba da siffar yace su ne wanda ba za a wadatu da mu'amalantar su ba a cikin hidimominka na rayuwa a cikin hidimominka na rayuwa dole sai ka mu'amalance su ko ba haka ba sai ka mu'amala su kuma a wasu lokutan sai ka nemi shawarar su ko yaya ko yanayin su yake amma mu'amalar ta tsaya iya wannan ne kawai ka mu'amalance su akan bukatar da kake da ita ka mu'amalance su wajen neman shawara a wajen su akan wannan matsalar ta rayuwa amma iya nan mu'amalar ta tsaya kuma ka bukace su ne a lokacin da ka matsala ta bujiro ma to kaman su wa kenan na'am kaman misali yanzu kaso gashi nan da a cikin rayuwa ka zo ka kaje tasha sai ka ji wadan suna ta fara ashar direban yana ta ashar sai ka ce ba za ka shiga motar sa ba saboda yana ashar amma iya mu'amalar taka kai kana so ne yanzu za ka yi tafiya zuwa Bauchi to don haka sai ka shiga motar sa iya mu'amalar ka kenan da shi amma a iya nan ta tsaya ba wani intimacy ba kuma wata mu'amalantar da za ka yi baya saboda ka gan shi abubuwan da yake aiwatarwa ba irin wanda ya dace da shari'a ba ne kai kuma kana da bukata za ka yi tafiya to sai ka haƙuri a iya wannan mu'amalar kawai ba za a zarge ka akai ba ba neman sa kai dan ka ci gaba da mu'amala da shi alal dawami ba ka bukace shi ne saboda wani abu da ya bujiro na bukatar rayuwa ko ka je gareji za ka kai gyaran motar ka ko za ka nemi shawara a wajen makanikai sai gan shi da wata farka ko wata budurwa ko wani abin da ya kama da haka suna zantuttukan da bai dace ba a inda kake to sai ka nemi iya abin da kake da bukata a wannan lokacin sai ka bar wajen ka mu'amalance shi ne temporarily saboda bukatar ka ta rayuwa mun fahimta ko to duk wani fage na rayuwar zaka ga akwai irin wannan mu'amalar takaitacciyar mu'amala ce irin wannan ba za a kama ka me yasa ka mu'amalance su ba dan mu'amalar ta tsaya a iya wannan al'amarin ne na rayuwa wanda kake da bukatar sa dan dama shi hidima ta rayuwa taimakekke ne yani dole sai an san mukhalata kai baka iya gyaran mota ba shine iya gyaran mota kai yanzu mai yayi tsada ba zaka shiga motar ka kai fuelin dinta 40,000 dan zuwa Bauchi da dawowa ba alhali 10,000 za ta wadatar maka zuwa da dawowa to sai ka ce zaka yi saving din 30,000 din ko da ne da za a zuba 10,000 aje ba matsala to yanzu abin ya wuce lissafin ya wuce na kundila eh to sai dole a aje motocin ko gaba gaban wani ban san ko motocin za a gwanjan su ba a rasa ko mai saya to wa zai saya ya ake matsala shi ma Allah ya tsamana sauki abin sai gaba yake dadai ni yanzu ina je na sha mai hoba na kallon litar wallahi bana kalla to ya ce an ce a samu na kaza an kawo da kaina abin a ce wala an zuwa an ce to madalla madalla sai rufe in ja baki alaikum eh ai na rage wa kaina dai wani bugun zuciya ko والله المستعان الله كما ما شيتا يا الله to irin wannan nau'i kenan sai ka mu'amalance su a iya wannan shine yace wa hum man la yustagna an mukhalatatihim sune wadanda ba a wadatuwa daga cudanya da su dole sai ka cudanya da su ba makawa fi muslihatil ma'ash saboda maslaha ta rayuwa wa ma anta tahtaju ilayhi da kuma abinda kai kake da bukatar sa min anwa'il mu'amalat na nau'o'in mu'amalar da zaka yi da su wal istisharat da kuma shawara wala Allah da zaka nema akan wani abin da ya shafi rayuwa mota ta ce take kaza menene matsalar ne sai ce a ai kaza ne nan gaba in tayi kaza zaka yi iya mu'amalar kenan wani hawi hada abin da ya kama da haka fa idza qadaita hajataka idan ka kammala bukatarka min mukhalatati hadha ad-darbi wajen cudanya da irin wannan nau'i baqiyat mukhalatu yanzu kuma shikenan ya yanke daga mu'amalar ta tsaya shikenan yanzu kuma su sun fada cikin nau'i na uku in banda wannan mu'amalar da ka mu'amalance su akan wannan bukatar to yanzu sun fada cikin nau'i na uku shine yace baqiyat mukhalatatuhum min al-qism al-thalith yanzu mu'amalar su ta fada cikin kuma nau'i na uku eh Allah ya kai mu maji nau'i na uku Allah ya sa rayuwar mu ta kai rana kyau abinda muka fada daidai Allah ya tayar mu alada wanda muke kuskure Allah ya fi mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum. Thank you.